sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 25, da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 3 ga watan Yuli na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga kanan labarai.
Shugaban Iran Hassan Rouhani ya gindaya wani sharadi ga kasashen da suka kulle yarjejeniyar nuclear da su. Amurka ta saka kungiyar Balochistan Liberation Army cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda na duniya, yayin da masu ceto ke ci gaba da ayyukan nemo waɗanda suke da rai bayan wani harin sama da aka kai akan cibiyar da ake tsare da bakin haure a Libya.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa 'yan Najeriya na ci gaba da maida martani akan shirin da gwamnatin tarayyar kasar ke yi na tsugunnar da makiyaya a wuri daya. Ga abin da wani makiyayi daga wata kungiyar makiyaya ke cewa.
Muna ga wannan hanya ba mai kullewa ba ce. A gaskiya wato tsugunar da makiyaya na kasar nan gaba ɗaya daidai yake tamkar mayar da su san gube gujera. Babban muhimmin abu da gwamnati ya kamata ta fahimta, waɗannan tsare-tsare da gwamnati take abin takeici ba a saka makiyayan a ciki.
To muna tafe da ƙarin bayani. Bayan haka za ku ji hirar da muryar Amurka ta yi da shugaban kwamitin tsaro a majalisar dokokin jamhuriyar Niger akan wani taro da aka yi kwanan nan game da batun mutunta demokradiyya a can ƙasar Cote d'Ivoire. Har ila yau za ku ji hirar da muryar Amurka ta yi da Dr. Aisha Armayau akan wani kokari da suke yi na taimakawa 'yan gudun hijira ta fannin kula da lafiyarsu. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adli Ture shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A yau Laraba, shugaban Iran Hassan Rouhani ya ce nan da 'yan wasu kwanaki masu zuwa za su fara bunƙasa adadin sinadarin uranium ɗinsu idan har ƙasashen da aka kulle yarjejeniya da su a shekarar 2015 ba su ɗauki wani mataki na ganin ta samu sassauci daga takunkumin da aka saka mata ba. Manufar wannan yarjejeniya ita ce a kore fargaba da ake iya yi cewa Iran na kera makamin nukiliya, lamarin da ya sa yarjejeniyar ta dakile adadin uranium ɗin zuwa kashi 3.67, wato ba za ta iya wuce yawan kilo 300 ba. Shi dai adadin na kashi 3.67 ya isa Iran ɗin ta kera makamashin nukiliya domin samar da wutar lantarki, wanda ya gaza kashi 90 da ake bukata idan ana so a kera makamin nukiliya. Shugaba Rouhani ya kara da cewa ya zuwa Lahadin da ta wuce, Iran a shirye take ta fara kara adadin zuwa duk irin yawan da take bukata. Amurka ta saka wata kungiya da ke tsananin kishi da Pakistan a jerin kungiyoyin 'yan ta'adda na duniya, kungiyar da ke yawan kai munanan hare-hare akan 'yan kasar da baki 'yan kasashen waje. Tun da hukumomin Islamabad suka yi maraba da daukan wannan mataki wanda ya haramta duk wani ba amurke yin wata hudda da mambobin kungiyar mai suna Balochistan Liberation Army ko kuma BLA a takaice, sannan an rufe duk wata kadara da suka mallaka a nan Amurka. Ita dai wannan kungiya ta tsageru na ayyuka ne a Balochistan, wani lardi da ke kudu maso yammacin Pakistan wanda ke da arzikin ma'adanai. Idan anan ne China ta zuba biliyoyin daloli domin gina ababen more rayuwa a matsayin wani shiri na fitar da hanyoyin sufuri da ke kira BRA a takaice. Tun daga shekarar 2000 kungiyar ta kaddamar da hare-harenta a lardin na Balochistan mai tsaunuka. Gwamnatin shugaba Trump ta ce za ta janye shirinta na sanya tambayar ko mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a ƙidayar jama'a da za a yi a shekarar 2020. Wannan na nufin hukumar kidaya ta Amurka za ta fara buga takardun ko kuma fom-fom da za a tura zuwa gidaje sama da miliyan 100 a Amurka, yayin da shi kansa shugaba Trump ke duba yuwar ko za a jinkirta kidayar jama'ar wacce ake yi sau daya a cikin shekaru 10. Amma kuma jinkirta kidayar na nufin an saba dokar tarayyar kasar. Ita dai kidayar jama'a na da muhimmanci domin tana taimakawa wajen kayyade adadin kujerun majalisar dokoki da ake warewa kowace jiha, da kuma yadda ake rarraba ɗaruruwan biliyoyin daloli da ke fitowa daga lalitar gwamnatin tarayya. Kotun koli ta kasar ta yanke hukunci da ƙuri'a 5-4 a makon da ya gabata game da buƙatar gwamnati kan saka tambayar ko mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a kidayar jama'a. Lauyoyin ma'aikatar shari'a Amurka sun ce ana buƙatar wannan tambaya ce don za ta taimaka wajen aiwatar da dokokin kare haƙƙin 'yancin yin zaɓe ga tsirarun al'ummomi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Aƙalla mutum 40 mafi akasarinsu bakin haure daga nahiyar Afirka sun rasa rayukansu, kana wasu 80 sun jikkata a wani harin sama da aka kai a wata cibiya da ake tsare da bakin haure a kusa da Tripoli, kamar yadda rahotanni suka rawaito. Karamin sakataren ma'aikatar harkokin cikin gida na ƙasar ta Libya ya ce adadin mutanen da suka mutu yana da yawa, amma masu ayyukan ceto na ci gaba da gudanar da ayyukansu. Kimanin mutum 200 ne suke cikin cibiyar wacce take gundumar da ake kira Tajura da ke wajen babban birnin Tripoli. Wani sabon rahoto da Inspector General na hukumar tsaron cikin gida ta Homeland Security ya fitar ya kwatanta yanayin cunkoson da ke cibiyar da ake tsare da bakin haure a jihar Texas a matsayin mummunan yanayi, inda har wani babban jami'in cibiyar ya ce yana yiwuwa ma'aikatar fargaba domin a kowane lokaci lamarin zai iya rinchaɓewa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara da Najeriya. 'Yan kasar na ci gaba da mai da martani akan kokarin da gwamnatin Najeriya ke yi na tsugunar da makiyaya a wuri daya. Su ma kungiyoyin Fulani makiyayan ba a bar su a baya ba. Wasu na bayyana shakkunsu akan wannan matakin. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
Shirin na tsugunar da makiyaya wuri guda, wato Rugal Settlement, wanda gwamnatin tarayya ke shirin yi, na da zumar inganta tsarin sana'ar kiwo a Najeriya. Wata majiya mai tushe a ma'aikatar aikin gonan Najeriya wacce ita za ta aiwatar da wannan shiri a gaba daya, a shaida min cewar tuni jihohi irin su Sokoto, Adamawa, Nasarawa, Kaduna, Kogi, Katsina, Plateau, Kebbi, Zamfara, Niger da sauransu suka amince da fara aiwatar da shirin na gwaji a jihohinsu. To sai dai kuma tuni wannan shiri ke ci gaba da haddasa cece kuce hatta tsakanin kungiyoyin Fulani makiyaya a Najeriya. Kungiyar makiyaya ta Kulen Allah ta fidda sanarwa inda take dari-dari da shi wannan shiri. Honorable Khalil Muhammad Bello shine shugaban kungiyar na kasa baki daya.
Muna ga wannan hanya ba mai kullewa bace. A gaskiya wato tsugunar da makiyaya na kasar nan gaba ɗaya daidai yake tamkar mayar da su san gube gugira.
Yanzu misali shi wannan shirin na gwamnatin tarayya menene matsalan sa a wurin ku?
A cike yake da matsaloli cike domin tukunna ma wuraren da za a yi ma ba za ka iya ɗaukan makiyaya na kowace jihar ba ma da za ka yi. Domin ka ce za ka kewaye wuri ka makiyaya su zauna. Sannan tukunna ai bai kamata killacewa ta riga abinci ba. Babban muhimmin abu da gwamnati ya kamata ta fahimta, waɗannan tsare-tsare da gwamnati take abin takaici ba a saka makiyayan a ciki. Wallahi makiyayi matsalarsa a duniya ba ta wuce ruwa da ciyawa ba, ba gine-gine ba. Gine-gine in kai ma in ciyawa ta ƙare za su tashi su barta.
Amma kungiyar makiyaya Fulani ta Meta Allah ta bakin babban sakataranta Baba Usman na maraba lalle da wannan shiri.
Saboda haka yanzu mu wani tsari wanda zai kawo fada al'amarin da makiyaya yake ji a ƙasar Najeriya. Wallahi muna murna da shi ko muna farin ciki da shi ko muna yi marmara ba. Mun yi ba wa gwamnatin tarayya da ta fito da tsari.
Masanin halayyar bil'adama Farfesa Muhammad Tukur Baba, wanda kwanan nan ya gabatar da kasida a nan Abuja a wurin wani taro kan wannan shiri, ya shaida min ta yadda yake kallon shirin a gaba daya.
bana goyon bayan a kebe wani waje a aje Fulani in an yi haka nan gaba wato sai gwamnati ta dauka ne ai an ba su wuri shikenan zaunar da Fulani yana bukatar wasu abubuwa da yawa da gwamnati ina jin yanzu ba ta iya badawa amma aka aje su a wuri dayan nan fa don in gwamnati ta gaza ba su abin da suke bukata abinci shanu ruwa da kuma magunguna da sauransu sai kuma a zo a hana su fita don haka rikicin nan zai sake tashi ne sauransu ita kanta gwamnati ina jin ba ta yi tunani akan abin ba
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Madalla gaida Hassan Maina Kaina A ƙarshen wani taro da aka yi kwanan nan a birnin Abidjan dake kasar Cote d'Ivoire, 'yan majalisar dokokin kasashen Afirka guda 13 da wasu ƙwararru a fannin tsaro sun gargaɗi shugabannin kasashen wannan nahiyar akan buƙatar mutunta tsarin demokradiyya domin cire mugun tunani daga kawunan al'ummominsu. Shugaban kwamitin tsaro a majalisar dokokin Jamhuriyar Nijar, Alhaji Hama Asa, ya yi wa wakilin muryar Amurka Sulaiman Munibar makarin bayani a wannan tattaunawa.
Akwai kasashe yau in an kadiba bisa ga tahiyar da aikin demokrasiya akwai wanda sun shiga suhun gaba akwai wasu suna tsaka akwai wasu kuma demokrasiya kin nasu sai mu ce ta ja baya saboda akwai abubuwa waɗanda suke wakana ga ƴan ƙasa dole sai sun zabu da sun yi buriyo in ka duba kamar ƙasar Alger kamar ƙasar Sudan kamar abinda an kai Burkina shekarun baya bisa ga zantuttuka zabe da sauransu kaga waɗannan abubuwa su ne su isa wato mutane su yi la'akari da cewa yau ɗan ƙasa ya san abinda shi ka so ya san abinda ba shi so bisa ga irin waɗannan abubuwan ne mun ka samu mun ka tattauna fanni fanni wuri wuri mun ka ga menene maganin da ya kamata a kawo shi demokrasiya ba ta samuwa haka a shi dadinta sai da tattalin arzikin kasa shina tafiya da kyau dan kasa abinda an ka dauka mai alkawali abubuwan da ya kamata kasa ta kare mai ya kamata a ce ta kare mai waɗannan abubuwa
akwai maganar sauye-sauyen kundin tsarin mulkin a kasashen Afirka wanda ya zama yayi a wurin wasu shugabanni da ke son dawoma akan karaga misali yanzu haka ana takaddama a kasar Gine akan wannan batu
kundin mulki na kasa ya tsaya da dokoki ya tsaya da duka tahiyar kasa yadda ya kamata a dahi mulki na wajen gwamnati mulki na wajen majalisa mulki na wajen shari'a da sauransu kowanne an tsaida shi kenan abu ne wanda ayi mai shimge ayi mai katanga bai kamata ba kenan a etaro bisa ga wannan katanga a zo a ce za a yi mai karan tsaye duk wani mai hankali kuma wanda dan siyasa wanda ya san ka'idoji na tahiyar da mulki ya san in an kai haka nan an yi karan tsaye talakama wanda bai zo makaranta ba wanda bai san komai ba za a yi cewa kai an yi wani isgili nan wurin balle ɗan makaranta wanda sun ka san kundin mulki sun karance shi sun gane shi kuma sun san tahiya yadda ya kamata a yi in an kai kuskure mutane za su zabura bisa ga haka
a ƙarshen shi wannan taro akwai wasu shawarwari da ya zo da su zuwa ga shugabannin kasashen Afirka
shawarwari lalle mun yi su bisa ga harka da ta shahi demokrasiya tsaron ƙasa shawara wadda ta shahi tattalin arzikin ƙasa don kun san zaman lahiya in ana son a yi shi sai mutane suna samun gwalgwadon hali abinda ya kamata su moru su yi moriya cikin rayuwarsu su ji daɗi demokrasiya da tattalin arzikin ƙasa da tsaron ƙasa waɗannan abubuwa ne wanda ya kamata su tahi tare ka hada lokacin nan ɗan ƙasa za su ji daɗi lokacin nan maikwanta su da kansu za su ji daɗi sai a ga kenan komai ya tahi daidai babu tashi hankali
Allah 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 Ada kamu akhir kamu sojuna mutuna da jabun na bayan yan tattu ne kuma ga ilmu
to Sulaiman Munibar ma mun gode da wannan hirar yanzu kuma zamu dawo nan Amurka a kwanan nan ne likitocin Najeriya da ke zama nan kasar suka shirya wani taro game da yadda za a taimakawa ƴan gudun hijira ta fannin lafiyar su Dr. Aishatu Armayau ƙwararriyar likita a fannin masu larurar kwakwalwa na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan taron ga bayanin da ta yi mani a lokacin da ta kawo mana ziyara a nan muryar Amurka
Nazo binnin Washington DC nazo wani taro da aka yi na likitocin Najeriya waɗanda suke America to wanda suka yi shekara 25 sun hada kungiya tasu kuma a bana ungiyar ta shekara 25
da kafata
to shine suka gayyace ni a cikin shekarar da ta wuce kusancin karshen shekara suka aika min takarda suka ce suna so in zo musu magana akan matsalolin da ake samu a wurin mutanen da suke gudun hijira wanda aka aje su saboda mutanen suna da matsalolin damuwa da kuma abubuwan
yanayin fargita haka
yawa to suna da irin wannan matsalolin to amma ba a cika bincike akan irin wannan abubuwan ba a Najeriya to ni kuma sai Allah ya sa nayi irin wannan binciken to shine suka ce in zo in gaya musu wanne irin matsaloli ne waɗannan mutane suke samu shine to abin da ya kawo ni Washington kenan
to a taron da kuka yi kamar waɗanne irin matsaloli ne kika gabatar musu da su wanda ƴan gudun hijira suke fuskanta a Najeriya
yawa to ni binciken da nayi maimakon binciken da ake bada takardu a ba su cika ni sai nayi irin wanda za a tara su gaya muku abin da yake damun su makasudin abubuwan da ke damun su to sai da nayi bincike akan menene abubuwan da ke damun su na kwakwalwa me gwamnati take yi tana taimaka musu a irin waɗannan abubuwan daga ina suke samun taimako na waɗannan matsaloli da su suke samu sannan sun ma san cewa abubuwan nan da ke damun su sun ma san cewa akwai yanda za su yi su samu likitoci ko kuma ma'aikatan lafiya su taimaka musu dan wasu su basu ma san cewa wai za a iya taimaka musu a irin wannan fannin ba tunda ba abin da aka saba yi bane saboda ba abin da aka saba yi bane abubuwan da aka saba yi kayan abinci ne ake kai musu da su kayan suturawa da sauransu to kuma bayan da za a ce mutum da ya shiga irin wannan yanayi a ce an tara su a wuri daya inda ba gidanka ba gidanka bane ba inda ka sani bane ba sannan a ce an tara ku wurin 5,000-6,000 sannan a ce ba wanda ya tunanin cewa akwai motsuwar kai da zai iya samuwa da su to ko kayan abincin aka kawo musu da magungunan ba su iya cin abincin ba su iya saka suturun tunda kwakwalwarsu ta riga ta taɓa hankalinsu kuma ba a kwance yake ba saboda haka da nayi bincike sai na gane cewa yawancinsu suna samun firgita da suna samun kaman bakin ciki suna cikin bakin ciki ba ta iya bacci saboda in sun kwanta suna mafarke masu ban tsoro na abubuwan da ya faru da su sukan ga abubuwan da ya faru daga baya ba ma a cikin bacci ba suna zo na haka nan kawai suna ganin kaman abubuwan yana ƙara faruwa da su
to da kika gabata musu da wannan kokin daga nan kamar ta yaya su suka bayyana miki yadda za a iya magance wannan matsalar
ni dama abin da ya kawo ni ne musu wannan maganan tunda su suna nan wurin sun san kungiyoyin da za su hada mu da su da za su taimaka na wannan fannin sun san cibiyoyi da yawa wanda za su iya taimaka mana yanda in sun zo Najeriya din za su iya kawo mana gudunmuwa na taimaka mu waɗannan mutanen to saboda haka shine mu abinda mu muke so shine a ƙara wayar ma mutane da kawunan su cewa wannan abu da ke faruwa da su akwai waɗanda za su iya kula da su amma matsalar mu daya masu kulawan ba su da yawa saboda haka a yanzu abinda muka yi shine za a zo a kawo agajin koya ma mutane menene abinda ake nufi da ciwon tabin hankali a irin wannan lokaci me kuma ya kamata a yi kaman abin gaggawa
ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin summa amin
madalla a gaida Dr. Aisha to Yusho Armayau har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 11:19 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
himma ba ta garago jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne
Bilal Ado Dalibi dan asalin kasar Najeriya dake karatu a jami'a a kasar Turkiya
kinin ganin ka rishin waye kai shine ke kawo duk wannan matsala da muke samu wajen mazamban Nijar Najeriya kamar da Chad ana hada tsakanin juna saboda bambancin addini ko kabila ko
rashin wayewa shine matsalar duniya gaba daya saboda da muka je da muka bar kasar tamu muka je can karatu mun samu su ma mutanen a can wayanda su ma ba wayayyun bane ba su ma rayuwarsu kawai suka sani abubuwan da su suke yi nasu sun fi na kowa so duk irin mutanen nan akwai su a ko ina so idan mutanen ba su zo sun zauna tare ba sun sa kansu sun yarda cewa duk wannan bambanci ba shi ya kamata a sa gaba ba da a ce za a share duka wayannan abubuwan a zo abubuwan da zamu iya yi tare na taimakawa kanmu ba kananan abubuwa bane ba
in ce kakin ka bar Najeriya da kana ganin mutane ne ke hitowa daga Niger daga Kamaru daga Chad in sun zo Najeriya kuna karatu tare kuna hulɗa tare lokacin da kallon da kake musu a lokacin da yanzu da kake ta kai ma ka zama bako a ƙasar wani zancewa ya kaga rayuwar taka biyu abin ya canza
rayuwa ta yadda take a kasan mu tare da baki daga wayan su kasa da kuma naje wata kasa ni kuma na zama bako
haka ne
abin shine mutane suna abin ya danganta da inda ka je inda naje a Istanbul su kasan sun yi nisa daga Afrika sai ba kusa da mu suke ba
haka ne
so kai kana zuwa can ka zama baku kuma suna son baki haka
kina dai mutane ne masu fara da kirki
yes exactly so ni da naje ban samu wani matsala ba mutane suna mun magana sosai zaka ga mutane suna so su yi magana da kai su jiyaya suka ba su labarin kasar su kuma irin su mutanen can suna so kullun suna tambayan ka yaya kaji kasan su haka irin dai kamar kaje hotel ne kuma ana so ka ba da review exactly so amma kuma abinda kuma nazo na gani saboda mu muna da nesa ne so ba mun samu wani irin connection ba da farko amma zaka ga relationship din su da waɗanda kasashen su suke kusa ba irin wanda suke da shi da mu bane ba kaman kasan suna kusa da irin zaren kasashen Larabawa masu matsala kamar Syria so an Syria za su samu refugees da za su shigo kasan su kuma kasan yanzu kaman refugees su ne idan aka samu matsala a kasa komai kansu yake komawa
haka ne za a ce su ne suka yi haka
so yanda ni ake treating ina a can locals din ba haka ake treating an Syria ba a kasan abin ya zo har ya zama ba ma an Syria ne kawai ba idan mutum yana cewa shi ba larabe ne gaba daya za a fara mai wani irin kallo
ba yarda da su ba haka
yes exactly
ina sun kwamace in ce mutanen Afrika da mutanen Laraba da ke shigowa can neman taimako
amma kuma kaga a wani bangaren duniya kuma in Afrika su ne matsala saboda suna shiga as refugees
kamar turai kenan ko Italiya su Faransa
ga mu ga turai so muna shiga musu kasashe so suna da matsala da mu so mu kuma ba ma shiga musu kasa so idan muka zo kawai ga mu nan baki ne su kuma Laraban suna shiga musu kasa so idan ba Larabe ya je to gashi yanda za a ringa kallon shi abinda na gane kenan
iko Allah to daga nan da ka bar Najeriya sai ka fara karatu nan a Istanbul da ka zo akwai dalibai da ka gabu da su ta 'yan Najeriya 'yan Niger wani su suke karatu can
na da abokanai 'yan Najeriya mun kai kusan goma tare muke komai saboda sannan muka je makarantar mu ne set na international students na farko so ba mu da yawa so abin ya mana sauki mu san juna haka saboda hatta a cikin hostel mu duka tare muke zama
wuri guda aka sa ku kuma me dalilin da yasa ka karanta software engineering baka karanta wani fanni daban ba
abin da yasa na karanta software engineering saboda ni dama tun sanda baban mu ya siya farkon computer din shi ina primary school ina son aiki da shi sosai sai kuma da na ina yin sama a makaranta ina moving sai na fara karanta kawai da yanda take aiki sai ban sani ba yanda ake solving problems on computer na ga step by step ake yi abin kawai yana ban sha'awa
ba yana baka sha'awa yana ban sha'awa da amma akwai alabun bincike ciki
eh za a dauki wani abu mai buya a karkasa shi to ni karkasawan ne idan ana rarraba abu zaka ga mai wuya sai a raba shi a maida shi abu kalilan kadan 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 ana haɗawa
kuma ina fahimta algorithm
eh abin da yake bani sha'awa kenan shi sa nace ina son karanta software engineering
to yanzu idan ka kare wannan karatu software engineering zaka yi aiki can ne koko zaka koma gida Nigeria
at first ina so in yi aiki a can idan na koma actually ba wai a can ba ina so in yi internship ina so an tura papers ina wajaje da yawa ba sai Istanbul ba so different kasashe duk wanda nan samu zan je ina so dai in fara samun first working experience ina ina so sai in yi comparing tare da nan abokanai na Nigeria da sauran wa'alu sauran wajaje yes sai in duba wanne ne yafi mun sannan sai
ilalla ado kenan dalibi dan asalin kasar Nigeria da ke karatu a jami'a a kasar Turkiya mun gode da bamu damar tattaunawa tare da kai a cikin wannan shirin namu na himma ba targaggu wannan ni Abdulaziz Adili Toro ki hadawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
daga da musa ta karanga insulani
to madalla yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Sakonmu na farko ya fito daga Yusuf M. Ramadan mai gumbawa daga jihar Gombe Najeriya ya ce assalamu alaikum muryar Amurka a gaskiya ya kamata doka ta aiki akan dan majalisan nan da ya shirara wata mata mari a wani kanti a birnin Tarai Abuja a ƙarshe nake fata kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam za su bi ta duk wannan mata sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Abdullahi Muhammad Mayyama ya ce assalamu alaikum sashen Hausa muryar Amurka Zafafakai hare-hare a sansanoni da mayakan musulunci ke ci gaba da yi a jamhuriyar Niger abun tsoro ne da kuma fargaba matuƙa ya kamata gwamnati da kuma jama'ar gari su ƙara ƙaimi tare da addu'o'i sai kuma sakonmu na ƙarshe to daga shugaban kungiyar murya jama'a Malam Haruna ke cewa gwamnatin jihar Katsina da ta tarayya ya kamata ku ƙara ƙaimi sosai wajen samar da ingantaccen tsaro musamman a ƙaramar hukumar kankara da sauran bangaren jihar da ke fama da ƙarancin tsaro Allah ya sa kun gane amin summa amin
to madalla a gaida Abdulaziz Adli Toro kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya
a yau Laraba shugaban Iran Hassan Rouhani ya ce nan da ƴan wasu kwanaki masu zuwa za su fara bunƙasa adadin sinadarin uranium ɗinsu idan har ƙasashen da aka kulle yarjejeniya da su a shekarar 2015 ba su ɗauki wani mataki na ganin ta samu sassauci daga takunkuman da aka saka mata ba. Amurka ta saka wata ƙungiya da ke tsananin kishi da Pakistan a jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda na duniya ƙungiyar da ke yawan kai munanan hare-hare a kan 'yan ƙasar da baƙi 'yan ƙasashen waje. Gwamnatin shugaba Trump ta ce za ta janye shirinta na sanya tambayar ko mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a ƙidayar jama'a da za a yi a shekarar 2020. Wannan na nufin hukumar ƙidaya ta Amurka za ta fara buga takardun ko kuma fom-fom da za a tura zuwa gidaje sama da miliyan 100 a Amurka. Yayin da shi kansa shugaba Trump ke duba yiwuwar ko za a jinkirta ƙidayar jama'ar wacce ake yi sau ɗaya a cikin shekaru goma. Akalla mutum 40 mafi akasarinsu bakin haure daga nahiyar Afirka sun rasa rayukansu, kana wasu 80 sun jikkata a wani harin sama da aka kai a wata cibiya da ake tsare da bakin haure a kusa da Tripoli.
To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku je mu ɗauki da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyar mu ta yau Zainab Abdulrahman ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.